fata mun sami kushin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sashen BOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu sashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan al'adar yanki wa yara abinda Hausawa ke kira eruya ko beli. Cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani dangane da wannan al'adar. Sannan mun gayyato likitan yara da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Wakiliyar sashen Hausa a birnin tarayya Abuja ta tuntuɓi jama'a akan abin da suka sani akan maudu'in namu na yau.
Sunana Malama Khadija.
To Malama Khadija, shin kin san abin da ake cewa yar wuya a wasu sassa na ƙasar nan kamar jihar Kano suna kiran shi beli?
Wato shi dai yar wuya wani abu ne da ake cirewa yara jinjirahi idan an haife su. Wasu suna iya cirewa daga ran da aka haifi yaro zuwa washegari, wasu kuma sai ranar suna za a kirawo wanzami wanda wannan gida suka yadda da shi yake masa aiki a duk haihuwar da suke yi, sai su kira shi domin su cire masa wannan abu shi yar wuya.
To shin kai kin taba haihuwa?
Eh, na taba.
An cirewa ƴaƴanki?
Eh, an cirewa wasu daga ciki.
To shin ba me yasa ake cirewa yara wannan yar wuya?
Shi abin da yasa ake cirewa, kaman ni dai zan iya cewa na tashi na gani ne ya zama kaman al'ada.
In ba a cire ba, yana yin ciwo ne daga baya ko kuma kawai dai al'ada ce mutane kawai suke zuwa kamar yadda ake yi wa yara aski misali ko ran suna shi sai kawai a cire?
Eh, wani yaron yana iya zama masa wani abu, wani kuma baya iya zama masa komai, wani kuma yaron zaki ga in ba a cire masa ba idan ya girma zai yi ta kama da ciwon wuya, ko kuma idan yaro ya dan data haka abu kadan a ga ya kware shi sai a ce ai yana da karamin makogoro ne sakamakon ba a cire masa wannan yar wuyan ba abu kadan sai ya kware shi. Wanda kuma ba a cire masa ba shi ma zaki ga wani ya tashi da ciwon wuya ko ciwon wani abu sai suke kiran sa ma da ciwon agalawa, wanda kuma shi wannan ciwo ba shine ciwon agalawa ba, agalawa ita da bane. Kuma duk yaron da aka cire masa shi wannan yar wuya, yawanci za a yi ta bashi ruwan dumi ne, ba a ma so a bashi ruwan sanyi, sai dai a yi ta bashi ruwan dumi saboda gurin ya bisa shi.
To shin da aka cirewa misali yaranki ko kuma ɗanki yana jaririn nan, kin ga wani canji a tattare da shi?
Ito na ga canji gaskiya na wasu kwanaki, saboda gaskiya lokacin da aka cire masa mun kai kusan kwana nawa yana mana yawan rikici da kuka.
Shin yana karɓan nono? Yana iya shan nono?
Yana karɓan nono.
Misali lokacin da aka cirewa ƴaƴanki ko ɗanki ya kai shekara nawa?
Shekarun ɗan zuwa yanzu kenan ko
kuma daga lokacin da aka haife, lokacin da aka cire masa lokacin haihuwarsa kenan zuwa yanzu zai kai shekara nawa?
Ya kai shekara 11.
To misali idan yanzu kika haihu zaki yadda a cire wa ɗanki yar wuya?
Ya idan gidan uban yaro suna so sun ɗauke shi kamar al'ada zan iya yadda a cire masa, tunda ni ban ga wata illa a tattare da shi ba.
Sunana Hamza Ibrahim. Ina aka cire mu da girma na ni bai taba ta san bai taba mun komai ba, amma dai gaskiya ina da wacce yaya ta ce muna ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya, dan daga ita sai ni. To da wayona da girma na ma dai ni ne na ga tana gidan mijinta ma an zo an cire mata, gaskiyar magana kuma ta sha wuya saboda mai lokacin kana karami kaga baka sani ba. To amma idan ka girma ka kana da hankali da sauransu zaka dinga jin zafin abun da me da sauransu, dan gidan mu ma ta dawo tana dan shan ruwan dumi da ne da dan magunguna ana bata ta samu ta dan washe tana iya cin a bata cin kuma in ba ruwan din ba shayi biredi mai ta dan jika shi aka tana dan tsawa in yaji kuye ta dan ga sawa baki shine abincin ta da a ce an yi tana yarin yadda aka bura ta kasance da ita ba saboda ita kadai ce a cikin mu aka dama wannan abin na gani na gani da ido na
sai da eh na san an taba cire ma wani dama ne a karamin cire mu waya mutum wani bi iya ciwo ana ce waya abun ne yana tasowa sai shi yana da illa in shi ba cire muka ba yana da illa so that iya girma ya kai wani wuri zai iya yanka shi da muka ciki kuma zai iya afatin naka
sunana Muhammadu Buhari
naga ana cire ma jariri a gaba na dan in dai ba a cire ma kana yaro ba har ka zo ka girma gaskiya dole sai an cire ma shi dan ba za ka iya rayuwa tattare da wannan abun ba a duk lokacin da ya tasar ma to samun zama lafiya a wajenka a tabbatar da an cire ma shi in har kuma ba a cire ma ba to gaskiya akwai matsala
sunana Nur Abdullahi eh gaskiya ni dai tun tashin wa wani ma taba gani an cire mu ba san ko dai ina karami ba an cire mu ban da wayo amma sun tari ina gani ana cire ma yaya wasu yaran ina ganin wanzamai suna cire musu na gani ana cire a gidan mu an dan an sha cire wasu yara daga cikin gidan mu din na gani an cire musu eh ina dai jin labarin saboda ina da illa mutum ba a cire mai ba ina haifar da abubuwa da dama sabi a mafi akasari shi sake ake cirewa
sunana Baga Aju Jamila Abdul Qadir daga Gwammaja shi dai beli wani abu ne da ake haifar jarirai da shi wasu akan cire musu kafin suna wasu kuma sai bayan suna yana sa mutum ciwon makogaro wani kuma ko ya sa mishi dai ciwon wuya dai haka wani ana cire mishi yana yaro wani kuma ana cire mishi in ya girma saboda idan ba a cire masa yana yaron ba in ya girma yana iya bashi matsala wasu suna shan rubutu wasu kuma suna karbo maganin Hausa haka ko kuma na Islamic chemist suna sha in Allah ya taimake su wani zaka ga yanar shi wani kuma kaga an samu matsala
sunana Muhammad Inusa wanda aka fi sani da ALG Black Tiger wato mawakin Hausa hip hop wato shi bele wani abu ne wanda ake samun sa a jikin jaririn yaro ana kuma cire masa shi lokacin da ya cika kwana 7 da zuwan sa duniya a al'adance akan ce kamar ranar sunan sa akan kira wani mutumi wanda ake kiransa da suna wanzami namu na gargajiya a al'adar za a kira wanzami za a dauko jaririn nan bayan da sanyin safiya an je an yi radin suna an sa masa suna za a kawo wanzamin nan shi a ce masa to ga abinda aka samu karuwar sa walau mace ne ko da namiji ne zai fara tambaya to ya sunan sa za a gaya masa sunan sa zai yi addu'a ya ce Allah ya raya shi to shi wannan wanzamin in ya dauki yaron nan zai dora shi akan kafafuwan sa guda biyu zai dora shi akwai wani abu da ake cirewa a kasan makogaro wannan abu da ake cirewa a kasan makogaro shi ake kira da beli bayan an cire wannan akwai kuma wasu abubuwa da suke a gefan mukamakin kasan kusan ce koma haƙura wajen kasan inda turame suke nan ma akan cicciro wasu abu su ma ana kiransu da beli amma a Hausance na al'adar Malam Bahaushe wasu suka ce abun wuya mutane sun fi sanin sa gaskiya da beli shi ake kira da beli abinda ake cirewa a makogaran yaro wannan abin shi ake kira da beli bayan an cire shi kuma akan samu kasan leban yaro na kasa a dan tsatsaga shi guda uku dan fitar da dan wani jini ne ko menene to wannan dai su wanzaman su suka san menene mu fitar wannan abin tunda dai mu dai a al'adance muna gani kuma ana yi dan an yi ba su daya ba ba su biyu ba ni dai akan ido na na gani wannan abu shi ake kira da beli wasu kuma suna dan yin tambayoyi ma game da wannan abun wai shi wannan abun menene shi da ake cirewa dan jinjiri to wasu kuma suna cewa wannan abun ana cirewa yaro ne shi saboda wai kai ya tashi yana yin inginan magana ina ita ce kaman zaka ji yaro kaman zai faɗi magana sai ya dan rike baki kaman wannan shine inina to idan aka yi kokarin cire wannan abun tun kafin yaro ya girma to zaka ga yaro in ya tashi zaka ga ya zama successful a rayuwarsa ba shi da wannan inina in kuma ka ji yaro yana yawan yin inina za a ce ai tun yana dan jinjiri ne lokacin da aka haife shi ba a cire mai beli ba inda wasu cewa suke belin nan wai girma yake wasu kuma dai sun ce wai champi ne na al'adar Malam Bahaushe to dai gashi nan dai ita rayuwa ta canza kuma da zamani amma har yanzu mu dai iyayen mu na gargajiya ana yin wannan abun ba a fasa ba amma a wani gurin kuma ba a gaskiya dai wannan abun fa in aka riga aka girma ni dai ban taba jin wanda aka cirewa ba koda naji amma ban taba gani ba
sunana Nasiru Abdullahi Umar daga jihar Kano dake cikin Najeriya ni abin da na sani akan beli abu ne wanda yake a cikin makogoro na yaro ko yarinya wanda ake haifarsa da shi wanda bayan an haife shi da shi ya danganta da yanayin mahaifan yaron wasu sukan ci kwana daya ko kwana biyu wasu kuma sukan kai shi har kwana bakwai kafin a cire shi wasu sukan dauko wanzami a al'adance kamar da ada da muka tashi mun san wanzami ne yake zuwa ya cire wa yaro wannan beli a cikin makogoron sa wanda a yanzu ci gaba da kuma wasu ci gaba ko in ce wayewa ne yazo yanzu mafi yawanci an guji wannan wanzami yazo ya saka kuma ba dan komai ba sai dai irin cututtuka da suka yawaita mafi yawanci wanzaman mu na da ko in ce cututtuka ba su da yawan kamar na yanzu za su iya dauko wannan zabirar su amfani da ita su sa a bakin wannan yaron su cire su sa a wancan ba tare da wata cuta ta tashi ko makamancin wannan ba wanda tunda a da ana yin amfani da magunguna na gargajiya wanda suke sa yaro karfi da kuzari bayan an haife shi wanda a yanzu ba a iya samu wannan magunguna na Hausa sai dai na Bature kuma a yanzu cututtuka sun zo sun dan yawaita a jikin azan zabirar da su wanzamai suke amfani da shi yakan saurin haifar da cuta saboda ba lalle bane suna da sinadarin da za su iya kona cutar da suka dauka daga jikin wancan yaron kafin su je su yi wa wani wanda su kuma wanzamai sun maida wannan abin kamar sana'a ne wanda daga sun gama da wannan yaron dama ana jiran su a wani waje ba za su damu da su saurin zuwa su kona ko kuma su dauko wani sinadari wanda yake wanke wannan zabirar ta su ba su damu ba suna saurin su samu abin da za su kai gidansu sun gama da wannan yaron sai su je kuma abu ne wanda an yanke wa yaro jini ne wanda muna sani masana lafiya ko wance masu kiwon lafiya sun faɗa cewa a duk jikin mutum babu wajen da yake da gufa kamar baki to kuma an zo an sa a bakin wannan yaron ko yarinya ana cirewa sun tayi sun kuma zuwa sun sa a bakin wancan yarin ko yarinya wanda a yanzu ana ci ana gadan cututtuka daga jikin iyaye bila adada so idan yaro yana da wannan cuta an cire an sa wannan yaran an haifi yaro ba cuta wanzamai sun zo sun sa mai to biza wannan dalili ya janyo mafi yawanci yanzu aka daina amfani da kiran wanzan domin yazo ya cire belin nan sai aka koma akwai aya da ake yi a tofi a ba yaro domin ya kone wannan belin ko kuma a gargajiyance akwai su yayin tatuwa da ake haradawa a ba wannan yara ko ni a yanzu na da yara wajen guda 4 zuwa 5 dukkan su babu wanda nazo na ko wanzan domin ya cire masa wannan beli ruwan zamzam ake sa ni in siya na siya akwai malami da wanda shine ni ma na tashi na tarar da shi a gidan mu in na kai masa wannan zamzam zai mun tofi in ya mun tofi zai zo a ci a ba yaron nan tsawon kwana 7 daga ranar da aka haife shi in Allah ya da kafin suna zan zo samu babu wannan belin kuma har yanzu yaran nan sun tashi lafiya ba su da wannan matsala ta beli duk da cewa ban taba haduwa da wanda ya girma yana da beli ba to amma na ina ji daga bakin al'umma kala kala wasu sun ce wannan beli yana da koda ba a cire maka kana yaro ban ka girma to dole sai ka ji an cire maka wajen cin abinci yana iya hana ka cin abinci an ce yana maka zafi an ce kuma wajen magana kama ba ta fita kamar yadda ta kowa za ta fita saboda za a ringa jin magana ka tana rawa an ce ko mafi yawancin mutane wasu zaka ji su ba su da ara an ce kamar ko shi ma yana haifar da haka so makamancin irin wannan abubuwa dai gaskiya kusan haka na ji su amma ba inda masaniya tunda ban gani ba amma dai gaskiya na ji daga bakin al'umma kala kala akan hakan
sunana Usman Mu'azu kuma abinda na sani game da beli shine ita beli wata aba ce da ake cirewa jarirai idan an haife su ana cirewa ranar da aka haife su wasu kuma sai bayan kwana uku wasu kuma sai ranar suna ma ake kirawo wanzaman mu na gargajiya su zo su cire musu wasu suna ganin cewa idan ba a cirewa yara wannan abun ba suka girma abun yakan iya damun su wasu kan ce ma wannan belin ita take haifar da makoko wani kullutu da zaka gani a saman makoshin mutum wasu sukan ga cewa kamar wannan belin tana da nasaba da ita wannan kullutu din ya danganta dai kuma yanzu lokaci yayi wasu zaka ga ma ba sa ma cirewa sai dai su ba wa yara magani aka ce idan an bada maganin magunguna tana narkewa ba kamar yadda shekarun baya shekaru 20 da suka wuce 30 da suka wuce a baya da zaka ga an farlanta wannan abun akan jarirai zaka ga idan ana cirewa jarirai har kuka suke wasu iyayen nasu zaka ga suna kuka saboda irin kukan da suka ga jariran suke suna shiɗewa kamar ran zai fita wannan abuwa ne duka wanda gargajiya malam Bahaushe ya kawo wanda ni a tunani na a sani na dai ban ga wasu al'adu suna yi ba fatenin Hausawa to wasu kan ce ma akwai wasu cututtuka da rashin fitarwan yaro yake idan ba a cire ba kamar ba a yi wa yaro rigakafi ba kenan a wancan lokacin a gargajiyance wanda idan har kuma ka ga da ka san an ce tsafi gaskiyar mai shi duk wanda ya yi imani ya yi believing da wannan canfi da ake magana na cewa in ba a cire ba wata matsala za ta iya faruwa ko ta hana mutum cin abinci idan mutum ya girma an ce mutum yana girma ita ma tana girma ne ta cikin makoshin nasa so sai wasu suke ganin cewa idan har ba a cire ba akan iya samun waɗannan matsalolin saboda sun yi imani da hakan sai ya faru shine abin da nake gani idan ba a cire wa yaran ba a wancan lokacin mu ake gaya mana kuma yanzu ni yanzu kamar ƴaƴana da na haifa kusan guda uku duka an yi musu an cire musu wannan gari
sunana Ismail MSAID ina magana daga garin Kano a unguwar Zuwa to gaskiya dai abin da na sani da Beli wani abu ne wanda lokacin da aka haifi yaro al'adar malam Bahaushe za ka ga kafin a yi sunan nan akan kira wanzami domin ya zo ya cire masa wannan beli da fiduwa da yanzu ga zamani ya canja akwai dabaru kala-kala da su waɗannan wanzaman suka zo da shi wani lokacin za ka ga an bashi wani lakani dai nasu ba tare da an cire masa wannan belin ba za ka ga kuma akwai waɗanda za ka ga su sun girma ba a cire musu belin ba sai sun girma wannan abin ya ringa damun su don akwai wanda na sani ya kai ya yi girma ba a cire masa belin nan ba sai da ya yi girma wannan abin ya dame shi daga ƙarshe shi da kanshi dai ya kai kansa asibiti domin a ga an cire masa wannan abin kuma dai cikin ikon Allah da aka kokari aka cire masa wannan abin ya samu lafiya to wannan dai ɗaya daga cikin abin da na sani da ita wannan beli kenan da ake cirewa yara
shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan al'adar yanki yar wuya ko beli har ila yau Hawwa ta samu tattaunawa da likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan batu wanda za ta gabatar mana
a yau zamu yi magana ne akan kaluluwar yar wuya wato tonsillitis a turanci tonsillitis ko kuma kaluluwar yar wuya cuta ce dake addabar gabar dake cikin baki wacce ake kira yar wuya ko tonsils a turanci wanda ke faruwa sakamakon wasu ƙwayoyin cuta kuma idan cutar tai tsanani takan haifar da samuwar tsakuwa ko duwatsu a wannan gabar tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibiti cin nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barkamu da wannan lokaci
na sauraron mu barka da wannan lokaci
masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis a turanci
tonsils wasu abubuwa ne da suke kama da kaluluwa kuma akwai su kala-kala amma wadanda aka fi sani a gefen baki suke daga hagu da dama da kuma yar wuya a tsakiyar su to wannan tonsils su suke kumbura sai su kawo zazzabi mai tsanani sannan ga ciwo yadda mutum ba zai iya hadiyar wani abu ba wani lokacin har su kan ja ruwa su yi ruwan gyambo kuma su hana numfashi musamman a yara so kuma matsala ce wadda take ana samun ta sosai sosai musamman a yara wanda suke kasa da shekara biyar
to likitan me ke kawo wannan matsala
to kamar yadda idan mutum yayi dan ciwo misali a babban yatsan shi bayan wani dan lokaci zai ji kaluluwa tana ciwo a wajen kugun shi to irin wannan kaluluwa ita ce tonsil din nan saboda haka ko ya shaki wani abu ko ya ci wani abu ta baki wanda zai kawo cuta musamman kwayoyin cuta nau'in bacteria ko kuma nau'in virus to shi wannan kaluluwa yana kokari ne ya tare yaduwar wannan cuta to sai ya kasance su kuma kwayoyin cutar sun fi karfin shi sai su duka girma sai su kawo infection a wannan wuri to sai zama sai kaji an ce tonsils sun girma na likitanci ana cewa tonsillitis kenan samu infection ko inflammation na wannan tonsils
menene alamomin kaluluwar yar wuya ko kuma matsalar cutar tonsillitis
yawanci abin farko shine zaka ji yaro yana dan tari ko mura sannan da zazzabi mai tsanani idan aka gwada zafin jiki da ma'aunin thermometer kuma a scale centigrade wani lokacin ya kan kai 39 abin da ya haka wani lokacin ya kan kai kusan 40 wani lokaci saboda tsaba zazzabin nan yakan sa yara girgiza musamman wanda suke da hatsarin girgiza din ya kasance ba sa iya hade ko yawu suna fitar da yawu ta baki masu wayo daga cikin su za su iya cewa suna jin zafi a wuyan su ko in sun hadi wani abu suna jin zafi
kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ta bayyana misali in an dan samu abin da ka kira da infection a shi wannan yar wuya din ko kuma tonsils a turanci
to akwai bambanci tsakanin tsakanin yar wuya da tansil. Yar wuya shine wannan dan dogon abu da yake tsakiyar bakin ta wajen makogoro, wanda al'adance shine mutanen mu suke yankewa, amma kuma ba shine yake kawo matsala ba. Abin da yake kawo matsala sune wannan tansils wanda suke gefen shi hagu da dama, kuma ya danganta ga wani irin kwayar cuta ne ya kawo wannan tonsillitis. Akwai wanda nau'in cutar virus ne ko din suma viruses din kuma kala-kala ne, akwai wanda kuma nau'in bacteria ne, sannan ita ma bacteria kuma kala-kala ce. Akan samu wanda zai iya faruwa a cikin awa 3-4 mutum ya fara jin wannan ciwo. Wani lokacin za a kwanta da yaro lafiya tsakar dare ya tashi da zazzabi mai zafi da tari ko ya kasa haddiyar abu. Ya danganta ga yanayin karfin kwayar cutar da ta kawo abin, saboda haka yana iya nuna alamu cikin yan awoyi, wani kuma yana iya dan dadewa kwanaki zuwa sati.
To likita, ka yi maganar yar wuya wanda kace har mutanen mu musamman ma a arewacin Najeriya sukan cire wa jariri ran suna ko kuma kafin suna, shin idan ba a cire ta ba tana illa ne? Ina so ka dan wayarwa mutanen mu kai akan shi wannan cire yar wuya.
To a likitance babu wani alamu da suka nuna cewar yar wuyan nan tana kawo matsala. Asali ma bincike ya nuna cewar tana da amfani, da kuma bukatar mutane su gane cewar idan wani bangare na jiki mafi yawancin al'umma ana haihuwar su da shi, to ba matsala bace kenan taurin haihuwa. Allah ya kaddara ayi mutun da kuma wannan abu. Duk duniya kusan in kin duba banda mudun ba wanda yake cire shi, kuma ba mu fi kowa lafiya a duniya ba. Sannan yanke yar wuya baya hana mutun ya samu matsalar tonsillitis ne. Hasali ma mafi yawancin yaran da suke samun tonsillitis nan anan saboda yanayin al'adar mu, zaka ga yar wuya ma a yanke take. Saboda haka wannan yankewa da ake yi gaskiya bashi da wani alfanu a likitance, yana da hatsarin gaske. Bazan iya manta ba, 1997 na ga yaro da aka haifa jariri babba kosashe nauyi kusan kilo 3.5, an yanke mai yar wuya, uwar ta kawo shi bata san ma ya mutu ba, saboda jini yana diga ya shiga cikin huhun shi har yaron ya mutu. Saboda haka a likitance babu wani abu da ya nuna cewa yanke yar wuyan nan yana da amfani, amma akwai dalilai da dama da suka nuna cewa yana da hatsari.
Suwa kaluluwar yar wuya tafi kamawa?
To mafi yawanci yara 'yan kasa da shekara 5, amma akan samu har manyan mutane wanda suke da wannan tonsillitis. Wani lokacin akan samu ya zama cewa a cikin gida daya zaka ga kusan kowa yana da shi, yadda har yakan iya tsananin da har za a ce sai an yi aiki an cire shi.
To likita, wannan yana nuna cewa cuta ce da ake iya gado?
Ba za a ce gado ba, to amma dai sai ya kasance akan samu waɗanda wala Allah ta gadon akwai wani hatsarin da yake sawa suke samun su samu yawan cutar tonsillitis din fiye da sauran al'umma.
Kai maganan cewa a cikin gida akan samu mutane da yawa suna fama da ita, kenan za a iya cewa mai cutar yakan iya yaɗa ta ga sauran al'umma?
To kwayoyin cutar na virus da kuma bacteria da yawa da muka yi magana a kansu a baya, da waɗanda ba mu yi magana su ba, ko ya aka yi tari ko atishawa za su bi iska, to kuma wani zai shaka, idan aka shaka kuma za su iya kawo cutar nan. Dalilin da yasa kenan take da saurin yaduwa, misali kananan yaran da suke makaranta irin nursery, zaka ga kusan duk wata ana kawo yaro asibiti, saboda idan wani ya warke wani ya dauka tana ta zagayawa cikin su, saboda ko ya wani ya danyi atishawa ko tari ko ya dan kwayoyin cutar suka fito, wani shi ma zai shaka, sai zama tana zagayawa cikin al'umma. Dalilin da yasa kenan ake samun irin wannan zama a ce an samu mutane da dama sun kama a lokaci daya. Kamar taron jama'a da yawa musamman aikin haji ko umra, zaki ga mutane da dama in sun dawo sun ce sun yi mura, saboda yanayin yadda ake yaɗa kwayar cuta idan mutum ya yi tari ko atishawa, kuma inda jama'a da dama suka shaka wani garkuwar jikin shi ta fita wani ƙarfi, wani in ya shaka zai samu cutar, wani ba zai samu ba.
To likita, wasu irin illa ko kuma illoli cutar kaluluwar yar wuya ko kuma tonsillitis take haifarwa ga wanda ya kamu da ita?
To babban matsala musamman a yara shine yadda idan zazzabin nan yayi zafi matuka, yana iya sawa su kawo jijjiga, abinda ake cewa convulsion. Kwayoyin cutar nan daga wurin kaluluwar yar wuya nan za su iya shiga jini kuma su zagaya ko ina cikin jiki su kawo matsala. Sannan girman su yana iya hana yarin ya ci abinci, wanda rashin cin abincin nan zai iya kawo yunwa a yaran, ko kuma ya kawo abinda ake cewa hypoglycemia, wato shiga din shi ya kasa kuma ya zama wata matsala. Wani lokacin yakan toshe hanya makoshi shi gaba a wurin numfashi sai zama an samu matsala da numfashi. So yana daga cikin matsalolin da wannan abin za ta iya kawo.
To likita, ana iya warkewa daga cutar tonsillitis?
Sosai kuwa, mafi yawanci ana warkewa. Akwai waɗanda dai girman nashi kan kai girma yakan matsawa, kuma sai kaga kusan duk wata sai sun samu wannan matsala. Idan suka kai wasu shekaru akan cire shi saboda a lokacin ya zama matsala. Akan yi aiki a cire shi sai kaga an rabu da shi.
Wato mutum yana iya rayuwa kenan babu wannan gaba ta tonsils?
Ana rayuwa sosai ko babu su. Saboda lokacin da suke ta yawan samun matsala, to kenan kwayoyin cuta sun riga sun ci karfin su. Yadda shi tonsil din baya iya yin aikin da ma ya kamata yayi, sai a cire shi. Sauran bangare na garkuwar jiki zai dauki nauyin sauran abin da ya kamata.
Yaya za a kwantanta yawan yaran da suke kamuwa da wannan cuta musamman ma a Najeriya?
Suna da yawa matuka. Asibitin da nake kadai a sati, akalla a sati guda zan ga yara 10 wanda suke da wannan. Wanda kin ga asibiti ne guda daya a cikin garin nan na Abuja ma. Saboda kan ka duba yawan jama'a da suke da shi, ana samun ta matuka sosai.
To likita, tunda cuta ce wadda ta fi ma kama yara, akwai wani rigakafi da ake yi domin kare yaro daga kamuwa da cutar?
To yawanci akwai alluran rigakafi da ake wanda suke kawo karfin garkuwar jiki akan wasu kwayoyin cuta da za su iya kawo wannan. Kamar pneumococcal injection da ake wa yara, za ki ga tana cikin abun da ake alluran rigakafin mu da sauran kwayoyin cututtuka. Amma akwai kuma da yawa waɗanda babu alluran rigakafin su. Illa iyaka in an samu mutum ɗaya wanda yake da shi, inda hali in a makaranta ne, to ya tafi gida har sai ya warke kafin ya dawo. Saboda idan ya zauna cikin yaran zai yaɗa. Haka idan ko a ofis ne, idan kana da wannan ya kamata a dan baka 'yan kwanaki ka je kai magani, saboda in ba haka ba za ka yaɗa cikin al'umma.
A wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya?
Shawarar shi ne kamar yadda na yi magana, wanda ya kamu da ciwon ai magani kafin ya shiga cikin jama'a. Yara da suke akan alluran rigakafin su, a tabbatar sun samu alluran rigakafin su. Da buƙatar ai jama'a su gane cewar 'yar wuyan nan da ake yankewa ba ta da alaka da tonsillitis. Yanke ta baya hana yaro ya samu wannan tonsillitis.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Ƙarshen wannan shirin namu na yau, yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da take na gabatar da shirin Zahra Aminu Fagiye, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan Benin, Washington DC, take sallama da ku. A huta lafiya.